والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودي أتابعك قال لهم يقدر ما دبواه ديك أدر ثمن حقوا أوان الساهيات الحميشي أيومنا أشرين جوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدبون يا دليل حدود 40 أكو ونديدات وأشرين دليل وتنحط ميلادية تدبو بيد 20 نبي. Jiya muna cikin suratul buruj mun ji yanda ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da rantsuwa da wasu ababen da suke da muhimmanci wanda ya kamata dan adam ya dube su saboda ya kara sabon tsoron Allah subhanahu wataala sannan bayan shi kuma ubangiji yayi bayani akan wasu mutane wanda wannan mutanen su ne ashabul ukhdud kuma Allah yayi bayani akan cewa Allah ya la'ance su saboda aiki da suka aikata na rishin kyautatawa ga bayi na Allah suka haƙa ramuna suka cika su da wuta suke zuba mutane babu gaira babu dalili kawai saboda sun yi imani da Allah ubangijin halittu wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid mun tsaya daidai aya ta 10:11 wanda ita aya ta 11 ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawari ne ga dukkan bawan da ya aikata aiki managarci namiji ko mace cewa lalle innal ladina amanu wa amilu salihati Allah ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Allah ya musu zai musu sakamako da aljanna ma'abuciyar koramu wanda suke gudana a ƙarƙashin ta sannan kuma babu wani dacewa da samun kaso da ribauta a cikin rayuwa wanda ya wuce mutun ya samu wannan gida na aljanna shi yasa Allah ya ce zalika kaga irin samun wannan daraja shine al-fawzul kabir shine matsayi dacewa wanda yake mai girma Allah subhanahu wataala ya datar da mu zamu tashi aya ta 12 inna baqasha rabbika lashadid
inna baqasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul 'arshil majid
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna baqasha rabbika lashadid lalle kamun ubangijinka kamun Allah la shadidun lalle abu ne wanda yake iya da tsanani yani dan adam ya aje hankalin shi bauta wa Allah gangan jikinka bai iya jurewa azabar Allah zaka wahala ka kaskanta ka tozarta ka walakanta a dalilin ayyukan da ka aikata wa kanka a nan gidan duniya na fandarewa Allah subhanahu wataala ka sani cewa lalle ubangijinka kamun shi tsanani gare shi sannan kuma kamun Allah subhanahu wataala wani abu ne wanda Allah ya mushi lokaci zaka ji mutane suna fada suna karawa la sayama kahurai kai annabi da kazo kake bayani kake wa'azi kake gargadi idan wai abin da kake magana na azaba da gaske ne fa'tina bi azabillahi kazo mana da azabar da Allah ya tanadin mu na in kunta minas sadiqin in kai kana cikin masu gaskiya to me suke suna gawgawa ne suna tsammanin cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai kama su ba ko kuma yau shekara nawa ana aikin lalaci kaza wani yana abin da ya ga dama wacce tana abin da ta ga dama yau shekara nawa ba abin da aka yi a ta lalace ubangiji subhanahu wataala yake yi amma duk lokacin da Allah ya kama bawa to wannan bawan babu hira da kubci Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin awala mitafakkaru ma bi sahibihim min jinna Allah ya ce ta lalane nake musu kamu na tsanani gare shi a wani wuri Allah yake cewa wayu hadhirukumullahu nafsahu Allah yana muku kashedin shi da kai yake muku kashedin da kanshi yani Allah yana muku hannunku mai sanda ku tsorace Allah ku yi hankali da Allah Allah ba kayan wasa bane ba saboda kamun Allah subhanahu wataala yana da tsanani talalan da Allah subhanahu wataala yake yi ga wasu bayi shi yasa bayin har suke ga cewa kaman sun sha wani bawan yana ga cewa ba abin da za a yi yau shekara kaza abu kaza yake aikatawa amma kuma wallahi babu komai harkokin shi na rayuwa sai ƙara ci gaba suke tsammanin shi cewa wannan abu da yake yi na ci gaba kamar wani abu ne wanda a Allah ya rasa yadda zai yi da shi ne alhali abin ba haka nan bane ba kamun Allah yana da tsanani sannan kuma kamun Allah wani abu ne wanda yake riskan shi zai yi kamun ubangiji subhanahu wataala kamu ne mai tsanani sannan kuma a lokacin da Allah ya kama bawa to babu wani wanda ya isa ya fanshi wannan bawan a wajen Allah subhanahu wataala da haka Allah mai girma da buwaya ya ja hankali akan cewa bayi su ji tsoron shi Allah ya ce wa iyaya farhabun wallahi Allah yake cewa ku tsorace ni Allah ba kayan wasa bane ba sannan ya kara da cewa kazalika akhzu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima yace inna akhadahu alimun shadid lalle kamun Allah alimun mai tsanani mai radadi ne sannan kuma shadidun mai tsanani ne inna fi dhalika Allah ce a cikin haka la ayatan akwai abun lura amma ba ga kowa ba akwai abun lura liman khafa azab al-akhirah ga dukkan mutumin da ya tsorace azaba ta lahira sai Allah ya ce wannan zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud in abu kuma yazo to fa babu wani wanda zai sha mutane kawai kala biyu ne imma shaqiyyi imma sa'id imma managarci imma mutumin da yake mutumin banza ne da haka kamun Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsanani sannan kuma Allah yayi taradin wata rana wanda anan ne za a zo ayi bajin kolin ayyukan da bayi suka aikata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada a wani wuri ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
ولمن خاف مقام ربه
جنتان
ubangiji subhanahu wataala yake ambata cewa ya ayyuhan nas wannan kira ne zuwa ga kowa musulmi ne kai wa kuma musulmi bane kai kira ne akan wata haqiqa wani abin da tabbas sai yazo ya faru sannan kuma kai baka da khiyar a ciki ke biki da zabi a cikin wannan abu wani abu ne wanda tabbas faruwa zai Allah ya ce abu na harko ku ji tsoron ubangijin ku tsoron Allah shine ka dauki aikata ayyuka managarta wanda za su zama to muka samun kariya daga azabar Allah mai girma da buwaya sai Allah ya ce ku sani inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizan tashin kiyama wani al'amari ne mai girma a ranar da za ku ga wannan ranar tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at mace tana shayar da danta za ta nisance shi tayi wurgi da shi ko tayi jihwa da shi saboda a wannan ranar ta kanta take ita a karan kanta وتضع كل ذات حمل حملها ماشي ذا cikin ta zai iya zubewa idan tana da juna biyu a dalilin bala'in da yake cikin wannan ranar tashin kiyama Allah ce ba ma wannan kadai ba wataran nasu sukara za ka ga mutane suna kamar sun shayu suna buguwa yani kamar sun sha wani kayan maye Allah ce ba kayan mayen da suka sha wa mahum bi sukara me yasa su wannan tangadin da rishin tabbatuwa akan tsayuwa akan tahiyya totar Allah ya ce walakin azaballahi shadid azabar Allah ce kawai take da radadi to waɗannan ayyuka waɗannan rana ne rana ce wanda tana nan tahi sannan Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala to wannan bawa ubangiji subhanahu wataala ya mushi tanadin rahamomi guda biyu yani bawa ne wanda zai dace idan ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala da haka adam yayi hankali ya sani cewa lalle ubangiji subhanahu wataala kamun shi mai tsanani ne da adam ya rika tuna manzo magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yu'ta yawma idhin bi jahannama za a zo da wutar jahannama ta da linzami 70 a wani wuri manzo Allah yake cewa mafi karancin azaba a gobe kiyama shine mutumin da za a dora mishi garwashi guda biyu karkashin kafafuwan shi amma a dalilin haka kokonnuwar shi tana tafasa saboda bala'in da yake ji ka tirka tuna ranan da za a je gaban Allah a tsaya game da al'amarin da ya shahi ayyukan bayi minhum man ta'khuzuhu an-naru ila ka'bayhi akwai wanda wutar jahannama za ta kama mishi idan kafa wa minhum man ta'khuzuhu ila rukbatihi akwai wanda za ta kama shi zuwa ga rukbatayhi guyoyin shi guda biyu kenan wani daidai idan kafa wani daidai guyuwar shi sannan kuma wa minhum daga cikin su man ta'khuzuhu akwai wanda wuta za ta kama shi ila hujzatihi zuwa ga inda tsotson shi yani inda yake dar matsotson shi inda yake dar mai gefton shi wani ya kawo mishi daidai tsotso wa minhum man ta'khuzuhu ila tarquqatihi akwai wanda kuma za ta kama shi zuwa ga wuyan shi makoshin shi to wannan duka kowa kala ne daban-daban iya irin yanda kai ka aikata shiri ta cikin rayuwa iya yanda wutar jahannama za ta kawo maka da adam ya rika tana wannan rana ubangiji subhanahu wataala yayi tanadin wannan ranar saboda a sakantawa kowa da abin da ya aikata a nan gidan duniya ana cewa bawa ya ji tsoron Allah kakkai kaza bari kaza kakkai kaza bari kaza amma da adam yana ga cewa haka kin ba komai bane ba ka tuna tsayuwan da za a yi a kahin akai zuwa ga inda za a yi hisabi irin lokacin da aka kawo rana daidai zira'i ɗin kawo nan mutane a lokacin mutane za su rika zubar da jibi wannan jibin kuma ƙasar batta shanye jibin daidai iya shegantakarka a duniya da rashin sanin ya kamata ka saba ma Allah subhanahu wataala iya jibinka wani jibin shi daidai idan kafar shi wani daidai kwabrin shi wani daidai tsotsan shi wani daidai kirjin shi wani kuma mazal yake cewa jibin nashi ya cinye shi gaba daya wanda duka rana ce wanda tana zawwa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya huto cikin sahabbai yake musu khutba yake ce musu wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wala bakaytum katira ina muku rantsuwa da girman Allah inda kun san abin da na sani manzon Allah ce da dariya ku ta zama yar kadan a duniya wala bakaytum katira da kun yi ta kuka wannan khutba da manzon Allah ya ma sahabbai fa ghadda ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin sahabban da suka sun kuyar da kawunan su kawai sai dai rika jin lunhuwashi da gurnani irin na kuka sau a dalilin wannan khutbar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayya aljannatu wan nar a yau an nuna mini gidan wuta an nuna mini gidan aljanna manzon Allah ce falam ara kal yawmi min ash-sharri wal khair ban taba gaba irin alherin da na gani yau sannan ban taba gaba irin sharrin da na gani yau alherin da ya gani shine gidan aljanna sharrin kuma da aka nuna mini shine gidan wuta sai manzon Allah ya ce musu law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaytum katira fama ata ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawmun ashaddu minhu ghaddaw ru'usahum wa lahum khanin babu wata rana mai tsanani da tazo wa sahabban manzon Allah sama da wannan rana mutane suka kifar da kawunan su kowa kawai banda kuka da gurnanin kuka ba abinda kake ji tare da shi da haka ubangiji subhanahu wataala yayi tanadin azaba ga dukkan bawan da ya zamanto bai aikata ayyuka managarta ba wata rana manzon Allah yana zaune suka ji wani ƙara da shi da sahabbai yake ce musu halta da nuna mahaza shin kun san meye wanda suka ce Allahu wa rasul alam manzon Allah ya ce wannan wani dutse ne aka jefa cikin gidan wutar jahannama hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fa huwa yahwi fin nari alana hatta intaha ila aqliha yace wannan dutse ne aka wurga gidan wutar jahannama yau shekara 70 yana gangarawa shekara ka nawa a duniya shekara ki nawa haji a duniya ka kadarta tun da ran da aka aihe ka wannan dutsen gangarawa ne yake in shekara ka 20 yau har yau shekara 20 ko rabi bai ba a gaba haka yake gangara sai da shekara 70 tukun isa kasanta wani irin zirhi ne gare ta da haka inna batsha rabbika la shadid kama ubangijinka iya da tsanani sannan dan adam ya rika tuna duk abin da zaka aikata na ba daidai ba zaki aikata na ba daidai ba ka rika tuna maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗaya daga cikin mu face sai ubangiji yayi magana da shi da kai da Allah za ku yi magana babu wani mai tarjuman magana tsakaninka da Allah abubuwa kiyama manzon Allah ya ce fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam dan adam zai haka ya duba daman shi ba abin da zai gani in ba ayyukan da aikata ba sannan kuma wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama yayi haka ya duba hagurkin shi ba abin da zai gani in ba abin da aikata ba sannan kuma wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi idai kalli gaban shi kuma ba abin da yake gani in ba wata jahannama ba manzon Allah ya ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamra da haka ina hore ku akan ku ji tsoron wata jahannama koda ta hanyar ku doki tsagin dabino ne saboda tsabagin talauci a ce baka mallaki wani abu sai tsagin da biyu doka ka bada a matsayin sadaka Allah ka dake daga gidan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi na daban wanda duka suna mana nuni akan lalle mutun ya ji tsoron tsayuwar shi a gaban Allah subhanahu wataala manzon Allah yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afnahu diddigin dan adam ba zai gushe ba namiji ko mace za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu gushe ba ba za a ba mu damar mu zauna ba hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye ka shekarunka na duniya kafin su a cikin me ka zagonye da rayuwarka a cikin shiriri ta da rashin hankali da rashin sanin ya kamata saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da ka sa a gaba a rayuwa duk shekarunka da suka wuce minti bayan minti sai a maka lissafin su kafin su me kai a cikin su shi yasa da adam kamar babu bakkar wata dama ko wata hurriya ko wani liberté ko wani wane ne duk hirar banza ce da surutun banza zaka je a tsayi da ka a gaban Allah ko baka isa baka izuwa kuma dole sai ka tsaya kuma dole sai ka ba da amsa za tambaye ka rayuwar ka gabaɗaya mai ka gudanar da ita balu kokowa shadi kallace kallacen funafunai na banza hirar raki da surutai da gulma da tsegumi da kormoto da yi da mutane ko kuma a cikin me kika gudanar da rayuwarki me ka gudanar da rayuwarka akai duka sai an tambaye mu yanzu lokacin da ka zo ka zauna ka saurari karatu Allah ya taimake ka wannan lokaci ya shiga daga cikin lokuta na alheri amma wani lokacin wanda ba shi ba awa 24 nan sai an maka tambaya akan su tas me ka aikata me kace ina ka tahi da su akai mu'amala Allah ya yarda wannan abu ko bai yarda shi ba da kaga aiki ne ba karami ba akan kowanne ɗaya daga cikin mu manzo Allah yake cewa wa an amalihi wa an amalihi fima fa'ala ayyukan da ka aikata a gidan duniya me ka aikata mi ka aikata ayyuka alheri ayyuka managarta ko kuma a duk inda ake shedanci ku ne yan hadawa wannan shi ba sai ka bada bayanin shi a gaban Allah kahin ka gusa wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu kudin da ka samu sai an tambaye ka ta ina ka same su sannan kuma tai wacce hanya ka ciyar da wannan dukiyar ta wannan shi ma sai an tambaye ka biye da take cikin aljihun ka sai an tambaye ka manzo Allah yake cewa wa an jismihi fima ablahu gangan jikinka da kake jin karfi yanzu kana jin cewa kai kune matasa ko maza ko mata wannan karfin gangan jikin naka fima ablahu a cikin mi karfin ka ya kare a cikin saba ma Allah ko a cikin yi wa Allah subhanahu wataala da'a waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da sai an tsaida ni sai an tsaida ka sai an tsaida ki sai an tsaida mu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Huraira manzo Allah ya karanta fadar Allah subhanahu wataala yawma izin tuhaddisu akhbaraha ranan da ƙasa za ta rika ba da labarinta summa qala manzo Allah yake cewa atadaruna ma akhbaruha shin ku san me labarin da ƙasa za ta bada ƙasan nan da kake takawa sai ta ba da labari akan ka ina ne zaka je ka saba ma Allah a ce ba samar doron ƙasa bane ba na Allah babu ina ne zaka je ka saba ma Allah ba tare da gaban ka ba wannan gaban duka sai sun ba da shaida akan ka hannun ka sai yayi magana a kawaka sai ta yi magana hancin ka yi magana kunnen ka yi magana kazan ka yi magana duk gaban ka za su yi magana Allah zai ba su damar su yi magana su ba da shaida akan cewa lalle da mu aka taka aka tafi ya zaka je ka saba ma Allah baka taida wadannan gaban ba yana yiwa ba ya yiwa to aka Allah manzo Allah yake cewa atadaruna ma akhbara kun san me akhbaruha labarin da kasa ta rika bada sabai suka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzo su kai sani qala manzo Allah yake cewa fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha labarin da kasa za ta bada shine tayi shaida akan kowane bawa namiji ko baiwa mace yani namiji ko mace bima amila ala zahriha mi aka aikata a saman doron kasan na kasa ta bada labari akan ka taqulu kasa za ta ce amilta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza wani dan wani wacce yar wani ka aikata kaza da kaza a lokaci kaza da kaza a rana kaza da kaza da kai da su wani da su wani manzo Allah ce fa hadhihi akhbaruha wannan shine labarin da kasa za ta bada da haka aikin mai girma ne ubangiji subhanahu wataala ruha mana asiri amma wajibin mutum mai imani ne yayi kokari ga cewa ya gyara alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala tun kafin lokaci ya kure manzo Allah yake cewa wani lokaci aka tambaye yana cikin sabon shi yake cewa kaifa an'am wa sahibul qarn qad iltaqama alqarn ya za'i in ji dadi a cikin duniyar nan in rika dariya ha 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 kowanne lokaci amma alhali a daidai lokacin da sahibul qarn wanda aka bashi kahon nan ya busa ya iltaqama alqarn ya dora kahon a saman bakin shi sannan kuma wastama'a alidna yana saurare izini kawai yake jira ya dora haka kawai jira yake busa kawai busawa zai yana busawa kuma tahiyar zai wani a kasuwa yana ciniki wanda yana faman cinikin sayan kayan wane ne wane yana cinikin kaza wane yana aikata kaza wane ya zauna wane ya tsaya wane yana tahiya wane kowa wani yana sallah wani yana karanta qur'ani wani yana aikata alheri wani yana da'a yana wasu ayyuka ga mahaifin shi wasu kuma suna can suna aikata sharholiya kuma daga an busar nan shikenan an busa kenan kuma aka tashi gobe kiyama kowa akan abin da ya mutu nan aka shi tashi idan kana aikata tsiya aka busa to kana aikata tsiyan nan zaka da an tashi gobe kiyama duk mutanen duniya Allah zai nuna musu kai cewa ga aikin da kake aikatawa inna alheri ne a gani in kuma ba sabani shi ne ma za a gani sai yake cewa mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu yaushe za umurce shi akan busawa ya busa fa ka anna zalika thaqula ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan magana da manzon Allah sai tai yauni akan sahabbai suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakeel ma dalla da abun dogaro ya zamanto shi ne Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ƴan uwa man khafa adlaja duk mutumin da yaji tsoron kamun Allah subhanahu wa ta'ala to adlaja zai yi kokari yayi sabko ya aikata ayyuka alheri asalin kalimata adlaja yani mutumin da yake so zai jijjihi sarat min awwalil layl kina sai jijjihi ya fara aiki tun da wuri ومن أدلج بلغ المنزلة من ذلك يتشوى ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة للي كوا يقى أيك النزيع أيك تسبودا يقى يا تاشئ قبل الله سبحانه وتعالى بينا مثلا من ذلك يتشوى يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا زأتان متانيق بقيامة حفاتا مرسا تا كلمة سنكم عراتا مرسا كايا سنكم غرلا مرسا كاتيا haka za ta tashi ba wanda yake da takalmi duk girman alhaji kowa ne shugaban kasa ne kowa ne ne zai tashi takalmi ba kawai shi ghurlan afwan uratan tsirara a ce mutun ya kai matsayin da in ya sa kaya yau ba zai sake maimaita su ba ila an yarisa Allahu al-ardu wa alayha har tashin kiyama a ce kayan shi kawai sawa ne yake sabbi duk in ka kai jikin shi sabo ne amma yau gashi ya tashi tsirara ya san ran nan ba ranan wasa bace ba sannan kuma gurlan duk girman mutum bayye da sallatu yani bai rika ciya haka zai tashi ba kaya ba takalmi ba sallatu Aisha radiyallahu anha take cewa qultu ya rasulullahi ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd ya ma'akin Allah da maza da mata gaba ɗaya a tare shashin su yana kallon shashe kala mazalla yake cewa ya Aisha yake Aisha al'amru ashaddu min anya humhum zalika al'amarin ya wuce wani mutun ya iya gane cewa wannan mace ce a gaban shi ko kuma mace a bayan shi ko kuma ita mace ta ce wannan namiji ne ba kai a gaban ta ko wata iya ganin shi ba kai ko anan gidan duniya an ka shiga cikin wani rikici wani zai zo ya wuce a gaban ka ba gan shi ba barantana bala in tashi hankalin kiyama duk kaga ana tsurku wani wani ya sa kaza wacce ta sa kaza wane ne wannan dijin rabar duniya ce aka je gobe kiyama kowa ta kai sheke lissahin ka katukan bai wuce ba ya za a yi ka tsira a gaban Allah subhanahu wataala ba maganan wani wani ba kowa ne kowa ne da kaji ana tambayan wani da wani to an tsira ne in kika ji kin tuno da wata ko kin tuno da wani ko ka tuno da wani to bayan ka tsira ne fa amma rana ce na yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kai sheke wazalla yake ce mata al'amarin ya wuce wannan al'amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd na ai ba magana wasa bace ba da haka ƴan uwa musulmi ubangiji subhanahu wataala yana mana gargadi akan kowa ya ji tsoron kamun Allah mai tsanani ne shine ma'ana inna batsha rabbika lalle kamun ubangijinka la shadid tsanani gare shi aikin alheri kake yi wasa yanzu wannan kwanakin da muka shigo guda 10 na ƙarshen watan Ramadan kwanaki ne masu tsada kar mu yi wasa a cikin su da Allah kwanaki 10 na Ramadan in badi da zai zo da Allah ba mana mun kuma zuwa ga Allah kuma abinda muka aikata da ayyuka alheri su ne abinda zamu samu a wajen Allah Allah mana tawfiki ubangiji yake cewa innahu shi Allah mai girma da buwaya huwa yubdiu shine ya kirkiri halitta tun farko ba tare da taimakon kowa ba tare da agajin kowa ba tare da ya gani a wajen kowa ba yubdiu ay min quwwatihi wa qudratihi tamma karhin da yake da kudurar da yake da cikakka yubdiu al-khalqa shi ya fari halitta wa yu'iduhu kuma shi zai maido da wannan halittan bayan babu ita kaga babu yanzu nan da shekara 50 da ta wuce ko kuma misali shekara 70 da ta wuce a nan da ake magana in banda malam wali a dai kenan babu kowa a cikin mu in akwai bai wuce mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba duka babu ba a san mu ba a san mu su waye babu wani labari akan mu ka duba wannan irin waɗannan abubuwa ya kamata dan adam ya riga tunani akan su yanzu misali shekarar ka 20 ko shekarar ki 25 yanzu to anan da shekara 20 da suka ba su da 27 da suka wuce a duniya fa kwata kwata ba a san ki ba ba a san ba wace ce ba a san ki ba kawai babu ne Allah ya samar da ki kina rayuwa yanzu kana rayuwa yanzu kuma za a zo a yi wasu rare kun da halubaka ne tun ana cewa wani ya rasu wani ya rasu duk wanda kuke ake sun san ka ana tahiya wanda suka san kan ma su wasu suna tahiya har a wayi gari a cikin garin da magaram a rika cewa mutum ɗaya ko mutum biyu ne ya taba ga wani sai a wayi gari wanda ya gan ka ma ba a gan shi ba babu wanda ya taba ganin ka sai da rika cewa labarin ai an yi wani sunan shi wani dan wani nan ka zo ka rayu a duniyar nan kai tashirme ana kwatanta maka Allah ana kwatanta maka girman Allah ka kasa aje hankalin ka bautawa Allah to ko kai ko kai karewa za kai kuma za a zo a waye gari babu kai ka kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ka kuma zuwa ga ayyukan da ka aikata da kaga bai kamata baka tada hankalinka kai ta sa'a ma Allah me duniyar me kake ta gama da shi babu kai ba a san ka ba ba a san waye kai ba zai a misali a zo a hibu kai har ya kai matakin da zai zama shugaban kasa ya zaka ce shugaban kasa wani kowa san shi amma billahi alazim sai an zo an waye gari labari kawai za a rika bada babu wanda ya taba gane shi tilka ummatun qad khalat sun wuce sun dai in alheri suka aikata sare da alherin su in ma sabani in ma siyasa suka aikata hallalu tsiyan da ita ce tare da su amma magana na rayuwa ya riga ya kare dan ka rika tunawa ki rika tuna cewa za a zo wata rana zuwa babu kai Allah shi kirkire halittar dan adam daga babu sannan kuma yayi shi dan adam yanzu ya rayu kuma Allah zai kashe shi in ya kashe shi kuma wayu'idu sannan kuma zai sake maido shi shine kahure suka kafir cewa Allah suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa izaban a inna lamab'usuna aw aba'una al-awwaluna qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una Allah yace hodi musu da farkon da karshen da kowa da kowa za a tara ku gobe kiyama suka ce za a yi su mutu su zama kashi kashin ma ya kare amma kuma wa zai tayar da su man yu'iduna wa zai kirkire ya zama yado halittar mu allazi fadarakum awwal marra wanda ya kirkire ku daga fari ya halicce ku daga fari shine zai maido ku sannan kuma a maido da halittar ku huwa ahwanu alaihi shehi sauki da babu kai aka yi ka sai ka yanzu ka riddige ka zama kashi ka zama wane ne a maido ka yanzu shi wanne ne wahala daga babu a yi da wanda ya baci a gyara babu a yi sabo shi wahala saboda a zo a ci aga abu kaza kawai abu kaza da abu za a kara mishi sai ya tashi huwa ahwanu alaihi duk abu ne mai sauki a wajen Allah ma zalika ala Allah bi aziz da haka ubangiji shi ya kirkiri halittar mu sannan kuma shi zai kashe mu sannan kuma ya sake tayar da mu a tayar da dan adam a ce mishi ga ayyukan da ka aikata a nan gidan duniya Allah ce wa huwal ghafuru Allah shine al ghafuru mai gafarta zunubai duk abin da ka aikata lallaba ka tuba wajen Allah subhanahu wataala Allah zai amshe ka damanka shine yanzu da kake numfashin nan kai kokari kai amfani da wannan damar ka samu gafara Allah subhanahu wataala kar ka bari dama ya wuce ka duk wani abin da ka san kana yi na ba daidai ba tsakaninka da Allah ka bari kar ka saba wa ubangijinka in kuma aka saba mishi to kai kokari ka gaggauta tuba zuwa gare saboda shi al-ghafuru ne mai gafarta zunubai ne sannan kuma al-wadud ubangiji subhanahu wataala masoyi ne game da bayin shi Allah yana son mu ka saba mishi ka tuba kuma ya amshi tubanka kuma ya saka daga cikin bayin shi managarta wanda yake so wa huwa al-ghafuru al-wadud Allah ce zul arshil majid Allah shine ma'abucin al-arshi wanda take mai girma al-arshin ubangiji subhanahu wataala to waɗannan duka yabo ne da jinjina ga Allah subhanahu wataala cewa shi lalle kamun shi matsalanni gare shi sannan kuma da bi hankali ubangiji shi ya kirkiri halittanka kuma shi zai kashe ka kuma shi zai sake tayar da kai sannan kuma ubangijin nan mai amsan tuba ne ga dukkan mutumin da ya tuba Allah yana kaunan bayin shi ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum ni Allah zai yi da azabtar da ku idan kuka yi godiya kuka yi imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma ubangijin nan shine zul arshil majid ma'abucin al arshi mai girma sai ce fa'alul lima yurid
fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud bal ladina kafaru fi takdhib والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
وبنجي سبحانه وتعالى فعال لما يريد شيء الله سبحانه وتعالى مأيكت أبن دي قداماني yani abin da yake so sai aikata sanan ko ba a tambayin Allah me yasa akai kaza la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba a tambayin Allah me yasa akai kaza me yasa Allah yake kaza baka da wannan iko bikira wannan iko wa hum yusalun amma mu da ni da kai da ke da mu gaba daya in muka aikata wani aikin da Allah baya so za a tambaye mu ta me yasa muka kaza saboda Allah zai tare annabawa da tambaye su ya tara wadanda aka aika musu annabawan ya tambaye su yawa yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtu Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina fala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna gha'ibin sannan kuma wal wazn yawma idhin alhaq Allah ke cewa za mu tambayi kowa yara katina ranan da Allah yajma'u Allahu rusula Allah zai tara manzanni gaba daya fa yaqulu ya ce musu madha ujibtum da me aka amsa muku annabi wani an aika ka wajen mutane kaza mi suka amsa baka da shi wani wajen mutane kaza da mi aka baka amsa wani kaza wani kaza wani kaza amsa mi aka bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya nuna mishi al'ummomi sai ga wani annabi wa ma'ahu rahatu tare da shi akwai wasu mutane wanda ba su kai mutum goma ba annabin Allah ne ya zo ya gaba da awa gaba ɗaya mutane sun kaida tashi mutane suka imani ba su ce mutum goma ba wani manzon ya zo da mutum biyu wani manzo ya zo da mutum daya wani annabin ya zo shi kadai ya zo ya gama wa'azin shi aka ce kawai ƙarya kake ba ka da mu ne amma kuma duka an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ga annabin ya zo amma babu kowa mutane shi ba wanda ya imani da shi manzon ya ce ina cikin haka za a gwada mini sawadun azim za a nuna mini wani dandazon al'umma masu yawa sai in ce ha'ula'i ummati wannan sunan ummata sai ya ce a ha'ula'i ummatu Musa waɗannan al'umma ce ta annabi Musa alayhi salatu wasalam ya ce bayan shi sai a gwada mun wata al'umma wadda ta hita annabi Musa yawa sai ya ce hadhihi ummatuka wannan sune al'ummarka tare da su akwai mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba lalle sai fa sai gare su in sun zo kai wuce za su su wane ne mazalla dai hudu wanda magana sai shiga gida sahabbai aiki ya samu kai za a ce za a shiga aljanna ba hisabi ma ba a maka ba ba hisabi ba azaba kawai kana zuwa wuce za ka yi manhum ha'ula inna suwa ne waɗannan mutanen saboda in yi kokari in yi aiki in zama daga cikinsu ki yi kokari ki yi aiki ki zama daga cikinsu ka yi kokari ki yi aiki ka zama daga cikinsu manzalla ya hudu sufofinsu su ne mutanen da la yastarqun ba sa yin ruqya kuma da ba sa yake da su karance da ake na a samu lahiya ba sa yi sannan kuma la yatayyaruna ba sa yin canfi duk wani abin da yake sanya wa Allah kishiya ne ba sa yi sannan kuma waɗannan mutanen sun dogara ga Allah mai girma da buwaya dogaro na haƙiƙa ba dogaro na wasa ba wa ala rabbihim yatawakkalun waɗannan Allah zai musu wannan tukuncin sai wani daga cikin sabon mazalla sai ya meke sai ya ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum ka roƙa mini Allah ya sanya ni daga cikinsu shine ukasha go sai mazalla ya ce anta minhum mazalla ce kai kana cikinsu sai wani zaburo shi ma ya ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum Allah mazalla ka roƙa mu Allah ya sanya ni daga cikinsu to an kana wajen kai me zai hada kai maka tambaya tunda dai roƙo Allah ne ake roƙawa ko a roƙa maka Allah saka a cikin su waye zai roƙa maka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya zaburu sai mutum Allah ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ita kaga manzo Allah ya ce bai ce mishi bakka ciki ba barantan ya damu sai aka bashi amsa amsa wanda take gaban amsa wanda kuma za ta sa hallawa ne tasu ba aka ce ukasha ya riga ita to lalle waɗannan manzannin da Allah subhanahu wataala ya turo zuwa ga mutane Allah zai tambaye su da me aka amsa muku sannan Allah yake cewa ba ma wannan ba fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin zamu tambaye waɗanda aka aika manzannin zuwa gare su kenan mu Allah zai tambaye mu da me muka amsa wa annabawan nan Allah ce su ma manzannin sai mun tambaye su zamu ba kowa labarin aikin da ya aikata Allah ce mu kasance ba fakakku game da aikin da kowa aikata sannan ya ce wal waznu yawma izni alhaq kusani ma'aunayyan da za a dora a gobe kiyama auna aiki ma'aunayyan amma ma'aunayyan ne suke na gaskiya to kowa ya rika tunanin wannan ranar da za a zo a auna ayyukanka dauko zulubinka dauko ladanka auna aga wanne zai rinjaya fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama abin da yake so ay mahma arada duk lokacin da ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya so aikata shi to la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai biyo baya ce a ba haka ba za a yi ko kuma a ba a yi ba kaza mu ba mu yarda babu wani wanda zai ce bai yarda ba ko kuma abin da Allah ya aikata ya ce shi yana da ja'a kai akwai shi babu shi la mu'aqqiba li hukmihi wala yus'alu amma yaf'alu li 'azamatihi wa qahrihi wa 'adalihi sannan kuma babu wani wanda ya isa ya tambayi Allah me yasa ya aikata kaza saboda girman da Allah yake da dabuwa yadda Allah yake da da adalcin da Allah yake da duk abin da ya aikata shine abin da yake daidai sawa'un kai kana ga daidai ne ko kuma kana ga ba daidai bane ba wannan abin shine daidai ubangiji subhanahu wataala fa'alul lima yurid yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya gama wannan bayani sai ce hal ataka hadithul junud shin bai zo maka ba labarin rundunoni wanda suka gabace ka na baya waɗannan rundunoni su wane ne kaman ka tambaya Allah ya ce fir'auna wa samud runduna ta fir'auna da runduna kuma ta samudawa kaga samudawan Allah ya halakar da su shi ma fir'aun din Allah ya halakar da shi duka an zo an yi tsageranci a ban ƙasa an nuna wa Allah duwan halin da bai da kyau amma kuma ƙarshe gashi nan sai Allah ya halakar da waɗannan mutanen ya zamanto maganarsa ta riga ta ƙare shine Allah yake cewa hal ataka hadithul junud shi labarin waɗannan bai iso ka bai iso zuwa gare ka ba waɗannan su wane ne fir'auna wa samud da fir'auna da samudawa wanda kuma dukkan waɗanda suka zo kin Allah ya azabtar da su a dalilin fandarewa Allah subhanahu wataala da suka yi to kuma ku yi hankali in kuka fandare wa Allah kuma Allah zai iya halakar da ku ya kama ku da dalilin ayyukan da kuke aikata na ba daidai ba sai Allah ya ce balil ladzina kafaru fi takdhib bali ne kawai su waɗanda suka kafirta fi takdhib suna cikin halin ƙaryatawa ne su gani suke duk abin da ake bayani da abubuwan da ake hodi duka ba haka nan bane ba ay hum fi shakkin wa raibin wa kufrin wa inad suna cikin shakka da kokonto da kafirci da taurin kai me yake hana da adabi mutawa Allah taurin kai ne in kana takama da kaza Allah ya halakar da mai irin abin nan kaza wanda ya wannan abin ya kamata ya zama tun maka a matsayin wa'azi amma kuma ya zama tun maka a matsayin wa'azi sai ku rage kaman wata irar ce ayi kuskure ai ba aka da kai kuma kana ga kaman zaka iya evitin wannan kuskuren da alhali baka sani ba cewa kamun Allah haka yake sai wani abin da ka nutsu da shi ka amuntu da shi kana ga jin dadin ka a cike yake ashe halaka ka kuma a cikin wannan abin take Allah ce balil ladzina kafaru fi takdhib kawai suna cikin hali ne na ƙaryatawa da shakka da kokonto akan abin da manzannin Allah suke ba su labari akai sai ya ce wallahu min wara'ihim muhit Allah kuma baya ga waɗannan mutanen muhitun mai kiyaye ayyukan su ne gaba daya Allah ya kewaye ayyukan waɗannan bayin gaba daya saboda ilimin Allah ya kewaye komai da komai duk abin da za ku aikata da abin da za ku kai ku kawo ku sani cewa Allah subhanahu wataala muhitun bidhalika Allah ya kewaye wannan abin da sani Allah yake ambata a wani wuri cewa ubangiji subhanahu wataala lalle ya ilimin shi ya kewaye komai da komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma allah subhanahu wataala ilimin shi ya kewaye komai da komai ba wani abin da wani zai aikata face yana karkashin kulawa allah subhanahu wataala duk yanda wani zai zo ya ta zalunta al'umma ko ta kasa ta rika zalunta al'umma ko na makamancin wannan wallahi kar da ku rika jin cewa kamar wanda mutum an rasa yanda zai aida shi wallahi ga gari allah ba lokacin kama shi ne kawai bai ba lokacin karewar wannan zalimcin nashi ne kawai bai ba Allah yana wa bawa talala na aikata ayyuka na banza har sai ta kai matakin da Allah zai kama wannan bawa in ya kama shi ko ba wanda ya sai ya kwace shi da haka kenan waɗanda suka kafirta suke kareta wannan su sani cewa wallahu min wara'ihim muhit lalle Allah game da abin da suke aikatawa lalle Allah ilimin shi ya kewaye komai da komai suna kareta Qur'ani suna kareta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal huwa bari dai shi wannan abin da ake karantawa Qur'anul Qur'ani ne majidun wanda yake madaukaki Qur'ani ne wanda yake madaukaki darajar duniya da lahira tana cikin Al-Qur'ani mai girma a daidai lokacin da zaka samu da yawa daga cikin mutane sun kaura cewa Al-Qur'ani wanda wannan ta kai har Annabi ya kai karam waɗanda suka kaurace Qur'anin nan wajen Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul manzo yake cewa ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sirriki wannan al-qur'ana abu kaurcewa yau sharabanki da ki karanta Qur'ani karatun Qur'aninki a cikin rayuwarki yayi ki karanta Qur'ani ka tambaye kanka in tambaye kaina kowa tambaye kanshi minti nawa kake doka kana karanta Qur'ani dubuni awa nawa kake doka kana karantawa dubuni idan muka je gobe kiyama ya zamanto Allah sa ya zamanto duka inda muke tare a wannan waje duka in aljanna ne to amma ka zo fa bambancin gida a cikin gida aljanna kuma iyar alaka da me da yawan karatun Qur'ani izihin ka biyu in ka zo tsayawa za ka yi me izihi uku za ka rika tsinkayo shi a gidan shi nan saboda kai kamar yadda kake tsinkayo tauraruwa a gidan duniya tauraro wanda kake ganin ta irin tsitsiya ta limka rana a girma su dubnai amma saboda nisan da take daga inda muke rayuwa mu muke ganin ta irin tsitsiya to haka zaka rika tsinkayo shi daga a gidan shi na sama saboda ya baka izihi daya ko ya baka sura daya ko ya baka aya daya wanda yake da izihi goma subhanallahi an yazo yayi shat eh na gaba yayi gaba dukkan ku ɗan aljanna ne amma dai matsayin ku da tura shi daban-daban ne sai wani misali a ce iya da izi 20 ko kiya da izi 20 ko kiya da 25 an ce ka zo ke ba shat zaki sama mai 30 yazo mai 35 mai 30 da kaza mai 40 har akai mai 60 akai mai 60 su wannan sunan ɗan ajin tabarakallah ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa madalla da matsayin mutai ka irin wannan matsayin dami da karanta Qur'ani yanzu ka duba ga duk inda ka duba jikin gimshikin nan Qur'ani ne a tare an sayo an tara masu karantawa kawai ake neman ba ma yake saya ba amma su doki man nan wata yake hudda kudade tsaba ba ya saya ya karanta kuma karatun da zai karatun banza ne in ba Allah bai sa a cikin rashi amma ga Qur'anin nan a aje karanta shi kawai ake so kai amma yana nema ya gagara ko a ce ya gagara Allah shirye mu Qur'ani nan ba kayan wasa bane bal huwa Qur'anun Majid mu karanta shi tun kafin ranar da za a zo a wayi gari ka bude Qur'ani ka ga takardu ne farare kawai ina yake Allah doki abin shi ya doki abin shi an kare daman da aka ba ku imanin ku na so ku imani rana ta huto daga yamma yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ranan da duk wanda zai ce yazo ya kara wani aiki alheri ko kuma yazo a yanzu yazo musulunta an kare an rige an kare an rihi ko hutuba to mutum ya karanta tun kafin wannan lokacin yazo mishi kama kanka tsari kima kanki tsari na karanta Qur'ani koda karanci minti 10 15 20 30 a dubunin Allah ya zama to zaka zauna ka bude Qur'ani ka karanta amma ya zama to shekarar ka nawa a duniya izin ka nawa ka ga malam sarde din kato tabarakallah ya kai ya kawo amma da zaka tambaye shi izin shi nawa sai ka jira maka hirar lila fi quraish ko rika maka wallahi anan wajen sabbi dai na tsaya sunanta ma bai yi wani ba suratu al-a'la sabbih isma rabbika al-a'la haka zai ce maka anan ya tsaya tun lokacin da baban shi yake maka mishi taimakaranta amma yanzu da yake jin cewa iya da yancin kanshi iya da wane ne ya kaurace wa ya kaurace makaranta yana ga zuwa makaranta ma duk wani mai da hannu a gogo baya ne yanzu abuwa nawa zaka gani ga sanar ta'alim na addini kankana abinda bai kai kawo wani addini amma ga mutun kato da shi ko katuwar ita ba ta sani ba me yasa saboda bai karanta ba shi in dai magana ce ta karatun boko to ba matsala tare da shi amma magana ta aje makaranta ai karatu a wannan kuma yanzu aka samu yara kankana aka karantar da su irin hisnul muslim inna azkar inna yaro yazo gida ya atishawa ya ce alhamdulillah a rasa wanda zai shan mata shi wanda zai amsa mishi ya rasa shi kuma koya mishi in kai atishawa kace alhamdulillah to wanda ya ji ka a gehen ka ya ce maka yarhamukallah to a gidan ba wanda ya sa ana ce yarhamukallah baban bai sani ba uba ta sani ba haka yake faruwa yanzu a yau yaran da ake kankan da ake kai makaranta yaro nawa iya addu'a shiga gida baban shi yau shekarar shi kusan 70 a duniya bai yi wannan addu'a duka yana daga cikin kaurecewa qur'ani da kaurecewa karatun addini ana rayuwar addini amma ba san komai ba in zaka ci abinci me zaka ci in ka kare me zaka ci in zaka shiga banɗaki me zaka ci in zaka huto me zaka ci in zaka shiga gida me zaka ci in ka huto me zaka ci in zaka shiga masallaci in zaka huta in zaka shiga kasuwa in zaka huta in zaka sa riga a jikinka in ka hudda rigarka zaka ajje in ka sai sabon kaya zaka sa duka akwai karantar manzon Allah kai amma waye sai ne a cikin al'umman nan sai daya daya sai daya daya ku a cikin mutane to wannan duka kaurecewa karantar addini ne wajibi ne sai mun karanci addini a lokacin zamu samu tsoron Allah duk idan ba tsoron Allah naka samu ba wallahi maimaita hira ce kawai babu wani abin da zai saki a cikin al'umman nan duk a gama ɗaukar matakin da za a ɗauka a ɗauki a kafa irin kwamitin da za a kafa na cin hanci da rashawar ne na wane ne wane ne in mutane ba tsoron Allah suka je ba abin da zai saki a yi halsiya a yi wane ne a yi mai bulala a yi wane ne a yi caɗi baro caɗi babba duka ba wanda za ta caɗa in ka ɗora doka kaza to su kuma za su ƙirƙiro su hanyoyi na daban za su ma wannan dokar dubara ko nawa kai bal huwa qur'anun majidun qur'ani ne abin karantawa majidun wanda yake cike da girma da darajar daukaka kowanne daga cikin mu yayi kokari ga cewa yana karanta alqur'ani mai girma sannan kuma yana da wani kaso na kowanne wuni zaka karanta kaza kuma wannan abin da ka karanta ya zama to kana aiki da shi Allah ce fi lauhin mahfuz wannan qur'ani yana nan rubuce a cikin lauh mana a cikin allo wanda yake kiyayeye an kiyaye shi wanda wannan kiyayewar da لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد duk wani abun da yake na lalaci ko kuma na batawa ko gurbata ma'anar shi baya zuwa alqur'ani mai girma ras yanda yake daga wajen Allah har ayo haka yake Abdullah ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda safahatuha min yaqutatin hamra قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظه يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء وان اللوح لوح ان الله نقدرا كيايي كومي ا cikin shi yake arzutawa talautawa rayuwa kashewa daukakawa kaskantarwa abinda Allah ya ga dama aikata duka yana nan a rubuce a ciki sannan kuma wannan idan ya zama to ma'anar Qur'ani aka dauka to babu wani abinda yake zo mishi min bayni yadaihi babu wani Allah Qur'ani kenan kiyayeye ne mahfuzun min az-ziyarati wan nuqsan an kiyaye shi daga duk abinda yake kari ne ko wani abinda yake rage ne wannan Qur'ani da muke karantawa shine Qur'anin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi a wancan lokacin babu wani abin da ya saki Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle tabbas Allah ya ce mu ne muka safkar da adh-dhikr adh-dhikr ana Qur'ani mai girma wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu ambato wannan ambato shine Qur'ani mai girma to wannan qur'anin Allah ya ce mu muka safkar da shi wa inna lahu lahafizuna kuma tabbas mu masu bada kariya ne game da wannan alqur'ani daka ba wanda ya isa jirkita shi ko ya rage ko ya kara wat tahrif wat tabdil ko ya jirkita ma'anan shi ko ya sauye wasu abubuwa yanda yake a wancan lokacin haka yake har a yau kuma duk mutumin da ya karanta shi duk hadafi guda ɗaya da zaka karanta zaki karanta zaka samu lada goma tur harafi daya letter guda ɗaya tak lada goma in kace alhamdu harafi guda biyar ne kana lada 50 a minti goma abinda zaka karanta iya da yawa wani yana iya karanta izihi guda har ya kara da rubu'i ko na makamancin wannan a duk minti goma zai samu wannan daraje to a izihi guda harafi nawa yake cikin izihi guda da yawa kenan zaka tashi da lada dubunnai kaga wannan ba karamar daraja bace ba amma gashi na aje ba ko ke karanta ba yaya wani ce wallahi ka san harkokin ne sun yawa babu dama miskini ka annahu khuliqa lid-dunya kai ka ce an halice shi saboda duniya haka zai zo ya tawahala in bai an karama harakokin duniya kariya suke ana harakokin aka aihe ka kuma ana harakokin zaka mutu ba hawa wani abin da za a fasa haka aka aihe ka ana harakoki da business da cuwa-cuwa da kasuwa da aiki da wane ne da noma haka kuma zaka mutu ana waɗannan abubuwan ba fasa za a yi ba ba ta yau wani ya mutu saboda tsabagen harakokin shi da kaza gaskiya abin kawai system din ya lalace da haka tunda wani ya mutu ko an fasa komai yana yiwa kai ma zawwa kai ka same su kuma tahiyya zakai kabar su kassu doke maka lokacinka gaba daya su hana ka yin abin da ya kamata wajen samun rahama ta Allah subhanahu wataala to wannan shine karshen ita wannan sura suratul buruj sai suratul inshiqaq insha Allah fadl
bismillahir rahmanir rahim idha as-samaa'u shaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
حسبك نيا كما إن شاء الله تعالى مداك تاكيرا سي مجرا زوا غوبي سي مفارا دا إتا وانا سورة سورة الانشقاق سنوكو مجئين أبن تاكي دو كدشي نا رغجي وان وصحة لتن دا أكي غتشي وآيو سنة دا كالهي أما أوانت اللوكة تن الله سبحانه وتعالى زي رغزاسو a nuna wa mutane cewa waɗannan halittun su ma tsaye suke da umarnin Allah daga lokacin da Allah ya bada umarni wannan halittun za su yi da'a ga Allah ya zama to su ma ƙarshen su ya zo sannan bayan shi Allah ya ƙara mana bayani akan cewa dan adam yana cikin halin wahala kuma a cikin wahalan nan zai kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan bayan shi kuma sakamako zai biyo baya bayani akan wanda za a ba su littafin su a hannun su na dama da waɗanda za a ba su littafin su a hannun su na hagu الله سبحانه وتعالى أرزو تامو أبام للتاهي وأحنم ونداما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله